To sashen Hausa da muryar Amurka ake saurare a daidai wannan lokaci daga nan birnin Washington DC. To masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Talata 15 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Ibrahim da kanun labarai.
To baba, ofishin kare yancin dan adam na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kiran da a yi bincike kan wani harin da Isra'ila ta kai arewacin Lebanon. Kasashen Rasha da China sun yi wata muhimmiyar ganawa kan tsaro da harkokin soji da kuma alkiblar da duniya ke fuskanta yanzu. Sannan Iran ta yi tir da wasu sabbin takunkuman da tarayyar Turai da Burtaniya suka kakaba mata.
Kanin labarai kenan. A cikin shirin za ku ji cewa 'yan bindiga da ke tafka ta'asa tsakanin Najeriya da Nijar suna jin jiki a hannun sojojin Nijar. Sannan bayan haka kuma za a ji cewa har yanzu ana samun wasu hare-hare da ake zaton na 'yan kungiyar Boko Haram ne a sassan ƙananan hukumomin jihar Borno, duk da ƙoƙari da gwamnati ke yi na sake tsugunar da mutane a gidajensu. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafi da shirin noma wanda Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar. Muna kuma dauke da sakonnin ku masu sauraro da ku aika mana ta hanyar email. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan auna lafiya ga labaran. Yau Talata, ofishin harkokin kare yancin dan adam na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kiran da a yi bincike kan wani harin da Isra'ila ta kai arewacin Lebanon wanda ya halaka mutane a akalla 22. Mai magana da yawun ofishin Jeremy Lawrence ya gaya ma manema labarai a birnin Geneva cewa ofishin ya samu rahoton cewa daga cikin waɗanda aka kashe din a wannan hari da aka kai jiya Litini a ƙauyen Aito akwai mata 12 da kuma yara 2. Ita kuma rundunar sojin Isra'ila yau Talata ta ce an yi ta amfani da na'urar gargaɗi a yankin Haifa yayin da bataliyar tsaron sararin saman Isra'ila ta kakkaɓo makamai masu linzami da dama da aka cillo daga Lebanon suka ƙetaro zuwa cikin Isra'ilar. Haka zalika, dakarun tsaron Isra'ila sun ba da rahoton kashe gwamman mayaka a yau Talata a wani harin da suka kai ta sama. Kasashen Rasha da China sun yi abin da suka kira wata mashahuriyar tattaunawa kan tsaro da harkokin soji don inganta hulɗarsu, a cewar ministan tsaron China a yau dinnan Talata. A ci gaba da ƙarfafa cuɗanyar da Rasha da China ke yi don kawar da duk wata iyaka ga dangantakarsu, suna masu zafafa caccakar aniyar Amurka ta faɗaɗa tasirinta zuwa Asiya. Rundunonin sojin Rasha da China sun yi muwafaƙa kan fahimtarsu game da yadda al'amuran duniya ke gudana, kuma suna da fahimta iri guda kan abin da ya kamata a yi a halin yanzu, a cewar wani bayani da aka danganta shi da ministan tsaron Rasha Andrei Belousov da aka wallafa ta kafar Telegram ta wato ta ma'aikatar tsaron Rasha. Belousov ya ce ya gana da mataimakin ciyaman ɗin babbar cibiyar bayar da umarnin sojin China Zhang Yuxia, inda suka yi tattaunawa mai matuƙar muhimmancin. A halin da ake ciki kuma, ministocin makamashin tarayyar Turai sun gana a Luxembourg yau dinnan Talata don tattaunawa kan ƙaruwar iskar gas ta ƙasar Rasha da ake shigowa da ita Turai da ƙarancin makamashi a Ukraine yayin da ake dosar lokacin sanyin winta da kuma yadda za a daidaita farashin makamashi a ƙasashe mambobin ƙungiyar. Ƙungiyar ta EU ta amince da wani jerin takunkuma wanda aka gabatar a watan Yuni, wanda kuma shine na 14, wanda ya kunshi hana al'adar nan ta sauya jirgin jigilar iskar gas ɗin Rasha daga wannan zuwa wancan daga watan Maris na shekara ta 2025. To amma takunkumin ya kasa haramta jigilar ɗungurungum. Tun sannan, kasashen Belgium da Netherlands sun ga matukar karuwar iskar gas din Rasha da ake shigowa da ita. A wata wasiƙa ta jiya Litini, Faransa da wasu ƙasashe tara sun buƙaci ɓangaren zartaswa na tarayyar Turai da ya ƙara ƙaimi wajen gindaya sharuɗa masu tsauri ma kamfanonin adana makamashi da kamfanonin samar da makamashin kan batun yin bayani game da iskar gas ɗin Rasha.
To madalla wato labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau muna fama da tangarda na na'ura, don haka jama'a da fatan za mana aikin gafaran Allah su yarda. Da haka kafin Ibrahim ya sake dawowa da ci gaban labaran duniya karo na biyu, za mu duba ko za mu iya kawo muku wannan rahoto daga jamhuriyar Niger, inda rahoto wato wakilinmu ke cewa har yanzu dai ɗan bandiga da ke ayyukansu tsakanin jamhuriyar Niger da Najeriya na ci gaba da kwasar kashinsu a hannu wato daga jami'an tsaron jamhuriyar Niger waɗanda suke kula da kan iyakar, inda askarawan ƙasar suka hallaka ƴan bandiga guda biyu da suke ɗauke da makamai bayan musayar wuta da aka yi sosai da ma ƙananan wato da kuma kwashe ainihin busashen mutane da suka sato da suka kai 85 wanda aka karɓe hannunsu daga ƙauyen Bazaga da ke kan iyakar Najeriya. Kuma tuni al'ummar da ke wannan yanki suka bayyana jin daɗin su da kuma farin ciki da irin kokari da jami'an tsaron suke yi. Don haka an yi kokari a cimma a ci gaba da samun nasara a wannan kokari da su jami'an tsaron suke yi. To bari mu duba mu gani ko muna iya kawo muku wannan rahoto duk da cewa muna fama da tangarda na na'ura. To da alamar ba mu iya kawo muku ba, amma dai muna iya bakin kokarinmu, ma'aikata na nan na aiki yadda za a yi a samu a maido da sautuka da muka tara domin kawo muku ko kuma mu gabatar muku da ainihin rahotannin da muke da su. Don haka jama'a za mu na afuwa. Alhaji Ibrahim, kaga dai yau abinda
daman aka ce na'urar Bature ba ta da tabbas ko karfin Bature ake cewa
haka
bai da tabbas. To yau mun ga tabbacin wannan,
yau mu ba mun ga dairi, mun ga dairi ko
mun gani zahiri.
To masu rare da fatan za mu na afuwa. To ko kafin mu samu kan na'ura za ka kawo muna kashi na biyu na labaran duniya.
To lallai ya fi kan maimakon a bar masu saurare suna ta jiran abinda ba a tabbatar ba. To masu saurare ga kashi na biyu na labaran duniya. Wani taron ƙasa da ƙasa da aka yi a Australia na ƙungiyar 'yan asalin wuri na kira ga masu ilimin kimiyya da su haɗa kai da 'yan asalin wuri masana don samo mafita game da batun sauyin yanayi. Glenn Winfield na cibiyar Kokata ta 'yan asalin wuri da ke kudancin Australia ya ce, wato mun gano bakin zaren tunda yake bamu da muryarsa da za mu sa da mun samu kukunji, cewa da yake mun gano bakin zaren kuma muna ƙoƙarin taka burki ma ɗumamar yanayi, gurɓacewar muhalli da makamantansu, da kuma ankarar da matasa. Idan mutane ƙalilan suka je suka ƙwanƙwasa ƙofa ma mutane sai a ce tafi can, amma idan ɗumbin mutane suka yi kuwa sai ka ga an fara sauraron su. Shi kuwa Kyle White, wani farfesa a fannin muhalli da ke Jami'ar Michigan wanda ya wakilci Amurka, cewa yake idan muka koma baya ƙarnoni da dama, ai yankunan 'yan asalin wuri ne aka fara sadaukarwa don haƙar ma'adinai da sauran abubuwan da kamfanoni ke amfana da su, waɗanda kamar yadda aka sani a halin yanzu su ne ma musabbabin sauyin yanayin. A ƙarshe, Iran ta yi tir da wasu sabbin takunkuman da tarayyar Turai da Burtaniya suka ƙaƙaba mata, kuma ta ƙaryata zargin cewa tana samar da makamai masu linzami ga Rasha, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Baghai a wani bayani ta kafar X yau Talata. kungiyar tarayyar Turai ta amince jiya Litini ta kakaba takunkuma kan mutane bakwai da kuma kamfanoni da kungiyoyi bakwai ciki har da kamfanin jirgin saman Iran saboda rawar da suka taka wajen kai makamai masu linzami ga Rasha.
To masu sauraro, kamar yadda muka riga muka gaya muku, wato ma'aikata sun yi bakin kokarin su, bari mu dauko muku wannan rahoto daga Jamhuriyar Niger, inda ake cewa yanzu haka dai yan bindiga da ke ayyukan su tsakanin Niger da Nigeria na ci gaba da shan kashi a hannun jami'an tsaron Niger wadanda suke kula da iyakar, inda askarawan kasar da suka hallaka yan bindiga biyu a dauke da makamai a wata musayar wuta da aka yi, wanda kuma aka kwace bisa she 85 a hannun su da suka sato daga karkara na bazaga da ke kai iyakar Najeriya. Kuma tuni al'ummar da ke wannan yankin da ke wato suke kira ga jami'an tsaro da a ƙara ba su jami'an tsaro da za su taimaka musu. Ga Haruna Mamman Bako da rahoton.
A ƙarƙashin operation Sharace da ke kula da ayyukan tsaron bututun danyen mai na jamhuriyar Niger, kamar yadda rundunar sojojin ƙasar ta bayyana a shafinta da makahohin yaɗa labaran na ƙasar, ta riski waɗansu 'yan ta'adda ta haɗa dabbobi da suka sacike, kuma daga nan su 'yan ta'addar da abokanan ƙawancensu suka buɗa askarawan ƙasar wuta waɗanda suka mayar musu da raddi nan take, tare da kashe biyu daga cikin 'yan ta'addar a nan yankin bazaga da ke iyaka da Najeriya. Sojojin kasar sun sarbe bindigogi kira AK-47 guda biyu da bindiga pistole ɗaya karama mai sarrafa kanta automatic kenan, da mashin ɗaya da sauran kayan yaki. A bangaren askarawan na jamhuriyar Niger ba wanda ya ji ciwo, balle ma a yi maganar rasa rai. Hasali ma askarawan kasar sun karɓe ƙananan dabbobi 85 da za a marma masu su abinsu, kamar yadda sanarwar ta bayyana. A cewar tsohon magajin garin Bazaga Malam Manu Asuman, wannan matsalar ta yi dama duk da yake maganar satar dabbobi shine jama'ar wannan yankin ke fama da ita irin wannan lokacin.
Jami'an tsaro mai da kowa sani tun lokacin da abin da fara dai suna bakin nasu kokari dare da rana tsaye suke, suna fakke da al'umma da dukiyoyinmu, to sai mu ce mun gode Allah ya saka musu alheri. Lalle an yi wani ɗan lokaci da abu ya yi kamari, sani 'yan watanni in sun ka wuce babu dare na banza, kullun na yan ba a yi ba nan ana yi nan cikin kunun ɗin ga tabazaga. An sha wahala sosai, to kuma sun yi fama. To Allah ya sa kuma an ka samu ɗan lokaci wanda abin ya ɗan lawa. Abin sai a ce ya yi dama, to kuma kwanan nan kuma sai ana samun jihe-jihe, shi dai abin da ya kamari su ta bisa shi, su ta dukiya.
Hukumomin kasar na saka idanu sosai a wannan iyakar da Najeriya, inda rundunonin tsaro ke sintiri ba dare ba rana a wannan yankin domin daƙile matsalar tsaro da ke shafuwar mutanen Niger Najeriya a wannan gabar. Waɗansu mazamna yankin na bazaga da muka saka sunayensu saboda dallan tsaro sun bayyana mana halin da ake ciki da ma irin kokarin da suke kawo wa jami'an tsaron don samun tsaro nagartacce a wannan yankin.
A wannan kokari ya daidai wallahi, dan saboda gaskiya sun kyauta Allah nan, idan ba dan su ba ai da al'amuran su lalace wallahi. Allah sai dai Allah ya kalma su kwarin guba na su, Allah ta fitar da alheri. Barin mazanan gari ai kasanci iko shi na kaggaba duk kokarin da mutunan gari, tunda ba aro gari ka zo la kai hankuri, hasar da Allah ya sa lokaci ya kare wanga.
Sai godiya har ka tsaro dai, sai godiya. Ko kokarin mu ke kama muna Allah su muna iya kama mu ga wanda kabo mai da shi mara cikin har haka muna iya daga ƙarshen ƙasa muna iya sanar suwa mu ce to ga wasu wanda ba mai da shi daga ciki, saboda ka ga san irin wanga aiki a gurin suwa ni sai da dan gari dan wani shi na aiwa ma kai ba goma ka ganshi baka azala lana ba amma shi dan gari ya san yadda yake kiran shi ya karin guyo sai ka kama musu a kama aiki kiran ta ai tai la aiki alhamdulillah kan tunda ko shi ana zaga ana gani ko ana danjin tsoron wasu abuwa tunda ana ganin su ana yin tsoron wasu abuwa dan ka ga ba su kewaya kinan wani duk abin da gara ma zai aikata amma in ya saran da yayi abu akwai jami'an tsaro ka gan dole ji tsoro ne.
A lokaci zuwa lokaci hukumomin yankin kan zagaya a karkara domin fadakar da al'ummomin waɗannan yankunan da sauran 'yan kasar da su rinka aiki tare da jami'an tsaron don samar wa kasar kwanciyar hankali tare da kakkaɓe miyagun iya da ke tada zamna tsaye. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto. A kokarin da gwamnatin jihar Borno take yi na sake tsugunar da 'yan gudun hijira a garuruwansu tare da rufe dukkan sansanoni 'yan gudun hijira a duk faɗin jihar Borno, har yanzu ana samun hare-hare an kungiyar Boko Haram a sassan kananan hukumomin jihar. Wakilinmu Ibrahim Mustapha ya ji ta bakin wasu da aka sake tsugunar da su, ga kuma rahoton da ya hada mana.
Tsawon shekaru 14 kenan jihar Borno ke fama da hare-haren ƴan Boko Haram, lamarin da ya kai ga dubban mutane kauracewa gidajensu don neman mafaka a sassan birnin Maiduguri. Yanzu haka gwamnatin jihar Borno ta fara mayar da al'ummomi da suka kauracewa gidajensu a dalilin rashin tsaro. Wasu mutane da suka samu komawa garuruwansu a garin Kwanduga tare da tallafin kayan abinci da gina musu gidaje sun bayyana farin cikin su.
Durin da kam tulur nan ne na cawan banan da kindaye bana kindaye fandena go kumbu fandena alhamdulillah. Askarin yana.
Alhamdulillah alira kumbu isicina fata cina shiru askarin yana lai alira bare kazana a fima kore yana rin yana bare lai bare yace
samma sarna sanda sarma du sarma du fiu sarma.
Yanzu haka gwamnatin jihar Borno ta bayyana yunkurin ta na rufe dukkan sansanonin hijira a duk fadin jihar Borno. Shugaban karamar hukumar Kwanduga Abba Ali Abbari ya bayyana farin cikin sa kan sake sugunar da mutane da gwamna Baba Gana Umar Azulum yayi.
Shi Kwanduga ya tsauro kura
a jawabinsa ya bayyana cewa da yawa daga cikin mutanen sun koma gidajensu cikin farin ciki, wasu su sun koma da jimawa. Ya bayyana cewa za su yi kokarin hada kansu wajen gina garin nasu. Duk da lamarin tsaro ya fara daidaita a jihar Borno, sai dai har yanzu ana samun wasu hare-hare daga ƴan Boko Haram, lamarin da ya tilasta wasu manoma kauracewa zuwa gonakinsu. Ko a karamar hukumar Magumeri an fara samun hare-hare daga sassan garin, lamarin da ya sanya fargaba cikin zukatan mazauna garin. Ta bakin wasu mazauna garin a zantawana da su ta wayar talho.
Kina Magumeri ne?
Wallahi kina Magumeri. Yanzu haka ma ni da yara na yanzu muna ta shan wahala. Ba mu san wayansu mutane dai suna ka mana hare-hare, ba mu san ko wani mutane ba. Yanzu haka ina so in dauki yara na in koma Maiduguri, ga sun yunwa duka akwai, shi yasa ina so in koma Maiduguri. Yawa suna magana, kowa yana faɗan wani din. Kowa yana cewa ba daɗi. Akwai yawa.
Mamurin ya tsara ko a biya.
A jawabinta, wannan mata ta bayyana cewa yawancin ƴan Boko Haram suna zuwa garin suna ɗiban amfanin gona, haka zalika suna yi musu barazana a yayin da suke zuwa da kekuna, wani lokaci da mashina masu kafafuwa biyu suna zuwa suna musu barazana. Hakan yasa ta gwammace ta tattara kayanta ta zo zuwa wani sassa irin su Maiduguri ko wasu ƙauyuka da ke kan hanyar na Magumeri. Dangane da sabbin hare-hare da ake samu a wasu sassan jihar Borno, na yi kokarin jin ta bakin kwamishinan labarai na jihar Borno, ban samu ji daga gare shi ba. Izuwa hada wannan rahoton nawa, na yi sakon karta kwana amma ban samu hamsa daga gare shi ba. Karshen rahoton kenan. Ibrahim Mustapha, muryar Amurka daga Maiduguri.
A gaida Ibrahim Mustapha da wannan rahoton. Kada a shafa, wannan shirin na zuwa muku ne daga dan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma
jama'a, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. A yayin da aka fara girbin amfanin gona a yankuna da dama na jamhuriyar Nijar, ofishin ministan kasuwanci ya hana fitar da abinci da suka hada da shinkafa da hatsi da dawa zuwa kasashen waje, da nufin samar da wadatar abinci a kan farashi mai rangwame a kasuwannin kasar. Sai dai matakin bai shafi kasashen Mali da Burkina Faso ba. Wasu 'yan kasar Nijar sun yaba da wannan yunkuri na hukumomin kasar, ko da yake a cewar su matakin na bukatar azarce da shi da noman rani bayan kammala ayyukan noman damuna. Wakilinmu ne mai Sulaimu Mumu Barma ya hada mana rahoto na musamman kan wannan batu.
Lura da yadda irin wannan lokaci na kaka, wasu 'yan kasuwa daga kasashen waje da ma wasu a nan cikin gida ke saye amfanin gona da arha su jibge don sayarwa a gaba da tsada. Yasa gwamnatin Nijar kafa dokar hana fita da kayan abincin da suka hada da hatsi da masara da shinkafa da dawa. Mashawarci a ofishin ministan kasuwanci na Yusa Jumarau ya yi mana ƙarin bayani a game da dalilan ɗaukan wannan mataki.
Lalle ofishin ministan kasuwanci ya ɗauki wannan ƙuduri wanda ya hana ƙetarawa da shinkafa mai ƙwalhwa da shinkawa da aka susuke da dawa da hatsi da masara zuwa kasashen waje saboda kasanmu ya kasance abinci ya wadata, ya kasance don kan mutane su shigo su ketaro su sai abinci su ce suke shi wani kasashe kuma daga baya mu koma can mu sawo shi. Gwamnati ke son kwanan ga ya sai abinci shi da kanshi wurin talakawa da daraja mu aje su cikin ƙasa saboda ma mutum kare da wasu matsaluka. Don ka shi ne jami'an tsaro an ka ba su umarni na su kiyaye.
Magidanta sun yaba da wannan mataki da a cewar su abu ne da zai sassauta walhalin al'umma a wannan lokaci da kayan abinci ke kokarin fin karfin talaka ba wai a nishiyar kawai ba, matsala ce da ta shafi mafi yawancin kasashen Afirka ta yamma.
Sunana Sumane Ibrahim. Ni gaskiya kai wanga shawara da gwamnati ta yi yayi daidai. Ya cancanta haka nan gaskiya. Tunda gaskiya wannan lokaci talakoki suna cikin matsin na kwarai ma. Tunda gwamnatin ya sai dan tallafa ma talakana. Dan kasuwa shi kuma ya sai dan ya ci riba na. Yanzu in ka takkama abinci yayi sauki he sai ya tayi aji. Kuma yayi tsada ya hawa da ƙarya kuma yan kasuwa za a koma saida ma kuma da tsada. Kenan ba ai kuyi ba kenan. Gaskiya ku dubara da gwamnati dauka ta yi.
Sunana Sahabi Manu Mama, ina zaune a nan babban birni Yamai. Wannan mataki da gwamnati ta dauka za mu ce mataki ne mai kyau. An yi tunani mai kyau saboda malam Bahaushe yake ce in ruwanka bai ishe ka wanka ba ka yi marmaɗe ka tashi. Kenan a yau jamhuriyar Niger akwai matsala ta ga talakawa ta neman abinci. Abincin da muke nomawa bai ishe in ba, kenan koda ba an ce ma ba a huta da shi bai isa, amma bana alhamdulillah saboda Allah ya kawo mana damana mafi yawan in ka duba garuruwa da dama an samu albarka damana ta bana. Kenan wannan tunani da gwamnati ta yi na hana huta da abinci a tsaya a nan mutane san hwan da shi wannan abin ya kyau.
Sai kuma ta kaide su waye za a ba nauyin su sai abin nan, kuma talakan ta ina za su kai a sai, kuma idan an sai a rike shi saboda gaba talakai san challe an taimaka mini bisa abin da ya faru na ambaliya da kuma abinci ya samu sauki. Kowa ga lokacin tanje da an kai abin nan da an ka sai an aje talaka a bisani ma karshe abin ya faru rage ma an kai farashin bisa abin an sai da musu. Kenan to shi talaka su mai da kai kasa su san cewa eh an sai ma alhini ne su a gaba zai umarni su a gaba.
To ko me ke matsayin masu hada-hadar cimaka dangane da kudirin gwamnatin ta Niger? Alhashi Habu Ali jigo a kungiyar yan kasuwa ta kasa, mamba ne a gamayyar kungiyoyin manoman shinkafa ta Ficopri.
Wannan adani ne kuma taimako ne ga dukkan talakawa sayan abinci a aji ko ba wai Niger ba, duk mayan kasashen nan haka suke yi su sai abin su aje. Wani bi shinkafa ma kaga ai sai ta shekara 5 sannan ai baki inta wurin ai a fadi kurwurin sai da wannan abu ne wanda yake yana da muhimmanci kwarai. Koma wanda yake dan kasuwan ne yana da muhimmanci a wurin shi. Shi ka abinci wannan haƙi ne na gwamnati, tunda kaga abin da ya faru bana fa ka gani sai da shi domin haƙi ya kai da ka 50 wani wuri ma an ce har da 2. To yanzu ko alhamdulillah ka ga gaya nan in kai lissafi jika dala 80-80 gida 40 gaya nan jika 16 kenan ko 100 aka sai jika 20 da jika 20 ka gani in ta gwamnati ta sai ta aje koma haka nan ta mai da kai lokacin da ake bukata ayayi. Wannan haƙi ne na gwamnati, dole ne gwamnati ta kare wannan haƙi ga na mutane ko ba haka ba. Mu da kanmu an yi shawara da mu koma ba da shawara. Yanzu malamin da kake magana da ni kusan ofisin nake tun shekarun jiya mun yi rayuwar bisa wannan magana cewa a yi kokari ya kasance.
Shugaban kungiyar ADDC Wadata mai fafutukar kare masu saye don amfani Malam Muhammad Nuri, wanda ke fatan ganin an ɗauki matakan zuba ido kan wannan shiri, na da ƙwarin gwiwa a game da irin tasirin da wannan yunkuri ka iya yi wajen wadatar da jama'a da cimaka, sannan zai iya zama dalilin saukar farashi a kasuwanni, in ji shi.
Hana fita da kayayyakin abinci daga ƙasarmu sai an ce rigakafi ne ya yi magani. Shekarar 2023 matsala iri-iri ta abinci ta same mu, musamman ma wajen rishiyin abinci na gari na kirki isasshe, kuma matsala babbar ma wanda ta shahe mu ita ce ta takunkumi wanda muka rayu cikin shi. Rihiya iyakokin nan da aka yi shi ya sa kayayyaki daga nesa muke kawowa ta tashar jirgin ruwa na Lome a ratsa Burkina Faso kana a zonar Niger. Wannan shekara da ta wuce, Najeriya farashi na abinci ya wuce intaha, kuma mu ma haka. To tunda dai bana Allah sa damuna ga tanan da alamun albarka, kuma an fara shiga cikin kaka, to dole ne a yi rigakafi. To wannan doka an yi daidai, kuma hatan da cewa ita dokar nan da shaida al'umma kuma a waye musu kai.
Sai dai hukumomi sun ce matakin bai shafi kasashen kungiyar IOS ba, wato Mali da Burkina Faso, a bisa wasu dalilai, inji na Yusuf Jumurau mai baiwa ministan kasuwanci shawara.
Wannan kasashe wani lokaci sun ba mu tallafi, sun ba mu goyon baya, sun ba da dama a hudduci maka kasashen zuwa kasan, shi sa ka gani mu ma mun ka hudda su cikin sahun kasashe wanda mun ka hana a ketar da abinci namu zuwa gare su.
Masu sauraro, anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, zamu kawo muku ci gaban rahoton. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, da wakilin Mayama Islam Muminu Barma, sai kuma Fiona Nanduduwa Mai da ta taimaka ta da mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To madalla gaida Baballe, yanzu ko ga kaɗan cikin sakonnin da kuka aiko mana.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Sani mai lange-lange yalwaya wuri. Ya ce muna marhaban da fara shiri na bada gudunmuwar jini a fadin ƙasa da hukumomi a Najeriya suka yi. Ganin cewa ana samun kashi hudu ne kacal na gudunmuwar jinin da ake bukata a duk shekara. Da fatan Allah ya sa shirin ya cimma nasara, amin. Daga nan sai wasiƙa ta gaba ta ce to wai menene amfanin aikin da aka ce za a yi wa talakawa da kuɗin tallafin man fetur ɗin da aka cire, bayan kuma waɗanda aka ce ana aikin domin su suna mutuwa saboda yunwa. To ina amfanin baɗi ba rai, kawai a mayar mana da tallafin man fetur ɗinmu. In ya so idan Allah ya kai mu shekarar 2027 lafiya, kowa ya girba abin da ya shuka. Saƙo daga Shehu Adamu Rijau.
To madalla, da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaicen yau Talata, ofishin harkokin kare yancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kiran da a yi bincike kan wani harin da Isra'ila ta kai arewacin Lebanon wanda ya halaka mutane a ƙalla 22. Mai magana da yawun ofishin Jeremy Lawrence ya gaya ma manema labarai a birnin Geneva cewa ofishin ya samu rahoton cewa daga cikin waɗanda aka kashe ɗin a wannan hari da aka kai jiya Litinin a ƙauyen Aito akwai mata 12 da yara 2. Ƙasashen Rasha da China sun yi abin da suka kira wata mashuhuriyar tattaunawa kan tsaro da harkokin soji don inganta hulɗarsu, a cewar ministan tsaron China a yau ɗinnan Talata. A ci gaba da ƙarfafa cuɗanyar da China da Rasha ke yi don kawar da duk wata iyaka ga dangantakarsu, suna masu zafafa caccakar aniyar Amurka ta faɗaɗa tasirinta zuwa Asiya. A halin da ake ciki kuma, ministocin makamashin tarayyar Turai sun gana a Luxembourg yau ɗinnan Talata don tattaunawa kan ƙaruwar iskar gas ta ƙasar Rasha da ake shigowa da ita Turai, da ƙarancin makamashi a Ukraine yayin da ake dusar lokacin sanyin winter, da kuma yadda za a daidaita farashin makamashi a ƙasashe mambobin ƙungiyar. Ƙungiyar ta EU ta amince da wani jerin takunkuma wanda za su ƙarfafa ma rashin.
To duka iya abin da za mu kawo muku kenan, kuma da fatan za mana aikin afuwa da muka samu matsalan na'ura a farko-farkon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka na gabatar da shirin, Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto labaran duniya, da Julie Lazar Gresham wacce ta shirya ta bada umarni, da injiniyan mu ma na wannan la'asariya Mr. Chan, Baba Yako Makiri ne daga nan nake sallama da ku. Amma a dakatar shirin yau da gobe, shirin matasa. Wassalam.